Washington DC muri Amerika ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu raran mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a nomad dalol sai kuma Alpha Radio kuma si a Ghana kuna iya samu mu ta hanyoyin sadarwa na internet a lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu madani ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safinat Sale Sodangi da sauran abokan aiki muka sake da muku don sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Osun ta gargadi ƴan siyasa da cewa duk wanda aka kama da dindiga za a caje shi da laifin fashi da makami gabanin zaben gwamnati da za a yi kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya kada a manta dai lambar da za a kira ita ce 2025 2655 kada a manta a sa alamar tarawa plus da 1 sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar Kamaru amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Kasar China ta ce dole ce aka tilasta mata daukar matakin maida martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan da take shigowa da su cikin kasar ta. Bayan da ita Amurka ta fara daukar irin wannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kudi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin a dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800. Kuma tun daga karfe 12 na daren jiya agogon Amurka ne wannan matakin ya soma aiki. China wata tala'anci matakin na Amurka ta ce zai iya janyo tashin hankali mai muni a kasuwannin duniya kuma ta yi kashedin cewa ita ma nan take za ta dauki matakin ramuwar gayya akan kayayyakin Amurka dake shiga kasar ta. Sakataren harkokin wajen Amurka, Mike Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki biyu da ya kai a Koriya ta Arewa, akan kokarin da Amurka ke yi na cusawa kasar, ra'ayinta watsar da shirinta na kera makaman nukiliya. Ziyarar tashi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leken asiri na Amurka ke bada rahotannin cewa Koriya ta Arewa, shugaban Koriya ta Arewa, Kim Jong-un, ya tashi tsaye haikan wajen kara zafafa neman kayan aikin kera irin waɗannan makaman. A gobe Asabar Pompeo zai ci gaba da tattaunawa da shugabannin na Koriya ta Arewa. Daman dai Pompeo ne shugaba Trump ya baiwa aikin ganin an aiwatar da yarjejeniyar da shugaban ya kulla da shugaba Kim a taron kolin da suka yi a cikin watan jiya a Singapore akan batun makaman kara dangin na Koriya. Wani gwanin ninkaya na kasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaka ta kare mishi a cikin kogon nan da ake kokarin fito da matasa 12 ƴan kwallon kafa da suka mal da suka makale a cikin sa dake can Thailand a cewar wasu jami'an kasar wanda ya mutum mai suna Saman Funan wanda sojan ruwa ne na Thailand ya mutu ne a lokacin da yake kokarin jan bututun iskar oxygen da ake kokarin kaiwa ga matasan amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar mutuwarsa wacce ita ce asarar rai na farko da aka yi na nuna hatsarin da ke tattare a yunkurin da ake na fitowa da yaran wanda tun cikin watan jiya suka makale a cikin kogon Haka kuma a bisa rahoton jirgin ruwan da ya nutse a Thailand, an sake bada rahoton cewa zuwa yanzu jimillar mutanen da suka halaka a sanadin nutsewar jirgin kwale-kwalen a tsibirin Phuket na kasar ta Thailand ya cira zuwa mutane 33. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Juma'a wata kotun yaƙi da cin hanci da rashawa da ke Pakistan ta yanke ma tsohon Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif daurin shekara 10 haɗe da tarar dalar Amurka miliyan 10.5 a dalilin ya kasa kare kansa akan yadda shi da iyalansa suka mallaki kaddarori masu tsada a ƙasashen waje. Sai kuma ƴarsa Maryam Nawaz da aka ba daurin shekara 7 da tarar fiye da dala miliyan 2.5 akan ta boye kadarorin mahaifin nata a kasashen ƙetare da kuma daura mai gidanta shekara 1. Akwai yaran su guda 2, Hassan Nawaz da Hussein Nawaz da ake zargi wanda mahukunta suka ce tun daga farko sun kirda su zo kotu. A sanadiyar haka kuma ba za a yanke musu hukunci ba sai suna nan. Sannan an umarci gwamnatin Pakistan kwace duk kadarorin su dake manyan unguwanni a garin London. Da yake magana da manema labarai a birnin London tare da diyarsa sa'o'i bayan hukuncin kotun Sharif nuna gamsuwarsa da kotun kare da kotun hukuncin kotun yayi tare da cewa amma a shirye yake ya koma Pakistan don shiga gidan jarin duk da dai ya bada uzurin rashin lafiyar matarsa za ta iya hana shi komawa kasar sa da wuri.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin da ɗan sandan jihar Osun ta gargaɗi duk wani ɗan siyasa da aka kama da bindiga. Domin ƙarin bayani ga rahoton Hassan Umar Tambuwal.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta ce duk wani ɗan siyasa ko wakilin 'yan siyasa da aka kama da bindigogi a lokacin zaɓen gwamnan da za a yi a watan Satumba mai zuwa a cikin wannan shekara za a caje shi da laifin fashi da makami. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun, Mr. Femi Adewoye ne ya furta hakan a birnin Oshogo a lokacin da yake yi wa masu ruwa da tsaki a zaɓen gwamnan da za a yi a watan Satumba mai zuwa jawabi. Kwamishinan 'yan sanda Femi Adewoye, wanda mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da aikace-aikacen 'yan sanda a jihar Osun, Mr. Muftau Ayende Abu, ya wakilta, ya ce za su jibge rundunonin 'yan sanda irin su masu gano ababen fashewa, masu hana satar mutane da dai sauransu, domin hana ta da hatsaniya a lokacin zaɓen gwamnati. Ya buƙaci jama'a da su haɗa kai da jami'an tsaro don a gudanar da zaɓen gwamnan lamuri lafiya. Shi ko kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Osun, Mr. Olusegun Abaje, wanda Mr. Stephen Adewande ya wakilta, ya ce sun shirya na'urorin su don gudanar da zaɓen gwamnan. Mr. Olusegun Abaje ya ce na'urar kari da na nan daram a halin yanzu, ya ce saboda haka ba za a lamunci magudin zaɓe ba, ya ce abin takaici ne yadda 'yan siyasa ke amfani da matasa don yin ta'asa a zaɓe amma ba su yin amfani da 'ya'yansu. Kwamishinan zaɓen na jihar Osun ya buƙaci matasa su kauracewa duk wani ɗan siyasa da ke son yin amfani da su don tada fitina a lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓen. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i a yau da muka sa, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku to a ƙwarya. Kada manta lambar mu ita ce 2022-2655, sai a sa alamar tarawa to plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙar.
Shugaban kasa ba ba kuma memba ba banje makaranta mai tsada ba banje Dubai ba kuma banje London ba gidan mu ba a ce RA ne ba ban dauki selfie na sa Instagram ba maza na zan musaniyar ruware wallahi dai maza na zan makaryaci ba a sai gaskiya tana da dadi a sai gaskiya tana da dadi a sai gaskiya tana da dadi chicken dare ina ta tunaninta na dawo ya da leka shan banta na Instagram har ma da Twitter mutanta nai na am da kyawun surarinta lady yam nace kin hade yan mata ta godiya mai request din lambarinta farin ciki ya kama zuciyata ce nake yi kamar bani ne ba ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da rana magar yace ba za ya yi dace
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To madalla a yanzu aka mun samu kiran mu na farko wani ne akan layi
san na sirrin mamman daga Zuru
To Mal Nasiru mamman muna sauraron ka menene a zuciyanka today Mal Nasiru kana tare da mu
Hello
Mal Nasiru kana tare da mu To muna sauraron ka menene ra'ayinka
To ra'ayina dai shine a yau irin yadda abubuwan su kasancewa
Na'am
Hello
muna sauraron ka muna jinka
Hello
Mala Nasir muna jin ka baka jin mu ne
Hello
To bari mu je Kebbi wanne ne akan layi daga Kebbi
Suna Nasir Muhammad Koto area zuwa Kebbi state wanda aka fi sani LAC
To nawa Nasir menene a zuciyanka a yau
Wato ra'ayina yau ina da warko ina mai girma ko na fata alheri da ya ci shari'a da ya kada shari'a da yake da dan uwan shi Na biyu kuma ina jina ga mai gidan mu Faruku ina bo biyan gwamna ubangiji Allah ya kara musu lafiya kuma Allah ya taimake su da taimakon sa sannan na uku ina kira ga jama'a Zuru Emirate gaba dai
to mallan kana tare da Mal Nasir to da alama mun rasa Nasir ba mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna
kuma magana da Najiru a ce musu lubi ne daga nan ga daga
to mallan muna sauraron ga fili gare ka
kuma da mai aiki
a lafiya alhamdulillah
na ni ina roƙo ne da girma gwamnan Gombe ko wani dan uwana da ake cewa Abubakar wanda wani alkali ana kira ne da kangaran ya ruhi shekara biyu don Allah ya taimaka su samu mutu don Allah daga da ya kama ya ruhi shekara biyu wani
to ya kamata ka bi tsari ka je ka shiga da korafinka ga yan siyasa da ka zaba tun da kankan sunan ka haciya man zuwa sama ka tuntuɓe irin wannan hanyoyin
ka kuma mulla ne muna ga daji domin Allah ba alheri mu roke shi kai muna neman don Allah taimaka su ke shi
To mallan da fatan wannan kira da kai anji bari mu kora koma za mu kara komawa Kebbi wani ne aka layi da Kebbi
Muna magana da Mallam Mu'azz Dauda daga jihar Kebbi
Mallam Mu'azz Dauda muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
Azan da ra'ayina akan wayannan ƴan siyasa da ke canza shiga To muna son ƴan masu kishin ƙasa ne ba masu son wani abun gaba duk wanda baya muna ƙarya a ce ana kishin talaka ba
to da kace ƴan siyasa masu sauyi shiga kana nufin wanda suka fita daga APC ko PDP ko daga PDP su komo APC wanda kake nufi kenan
da ko ina da ko ina dai mu muna son masu kishin talaka ne baya muna ƙarya ana cewa ana son kishin talaka ba a kishin ƙasa saboda haka duk mai son kishin ƙasa mai son kishin talaka shi
To Mallam Mu'azz mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam sunan malamu
ina maka fatan alheri
Yawa sannu
Yawa kana magana da Yakubu Dauda Sabon Wasaban garganan garin kamar Ikulu
To Yakubu Sabon Wasaban muna sauraron ka
Yawa zangon ka ta local government
To menene ra'ayinka yau muna jin ka
Yawa ni ra'ayi na kan ƴan siyasa ne idan wani ya canza shekara ko wani party musamman idan dan APC ya bar APC kuma PDP sai ya jara saboda fagorafi da yawa to abin da nake cewa da yan wani ƴan siyasa kowa yana bin yanda ya ga zai mushi ne ba wanda ta ba Qur'ani saboda haka bar kowa ya ra'ayin shi
wato dai kana nufin kowa yana da ƴanci wato kana nufin dai kowa yana da ƴancin zaɓin abin da yake so in ya ga wannan ba ta mabbin canja je inda ya kamata ya kamace shi ko
kwarai kuwa
To Malam Yakubu 707 mun gode da wannan kira naka. Bari mu je Yobe. Wani ne aka layi daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Alai Muhammad Yarsawa daga garin Dabti.
To Malam Muhammad dan kashi rediyon kar Allah sai mu magana ko?
Yawwa to zaka yi radio na.
Yawwa to me yake ci matuwa ƙwariya yanzu a yau din?
Sai abin da yake ci mun tuwa ƙwariya game da ra'ayin siyasar Najeriya. Mu irin kaje shekan nan da mutum ya zuma sari kaman wajen su can bol ko su gwanin ce kan sakon ko su ce su ba san matsayin su ba cikin siyasa. Wannan kan haka mu magoya ba su na rutsa kanmu ne ba, abu ne zai kawo ci gaba. Mu a gani su kawai sai ta kan zai ba su yadda Najeriya ba, ba su yadda talakawa kansu ba. Mu abin da yake ci wannan kowa ƙwariya in siyasa nan za su kawo nan ci gaba, su zai ci gaba, nan ci gaba kansu ne Allah ya kata ki gona.
Wace shawara zaka ba Malam Muhammadu?
Guba Galajima, shi Guba Galajima jahar mu SC. Ana da kika da kokari amma ka duba kan jama'iyyar APC amma ya ce ya batta dama tun lokacin da kake firma da shi Lagos ai a lokacin ma baya goyen bayan Buhari goyen bayan Koko sai ta bi.
To Malam Muhammad to mun gode ƙwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Katsina. Wane ne akan layi da Katsina?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Ali Ali.
To ba ma jin ka dai sosai Malam Ali, ba sani ba ko rediyon ka ci a kunne.
To gaskiya wato abin da ba ta hawa da ta ba ya tsaya nan. Amma da haka kar ku ya yi cikin ba wai su ba wai su da yin nan ba haka kuma su ba ga ladi ba yin kuma a cikin tsaya sa a da ya fi san ba harbe da gaskiya ce ce yayi amma shi yana rabiya ko ina a cikin ba su ce ta
to to Malam Ali duk da kire shi duk da yake dai ba ma jin ƙara sosai ƙaran muryar ka tana fitowa kamar yadda ya kamata amma mun gurje wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Katsina. Wane ne akan layi da Katsina?
Shaibu Shargal da Katsina.
To Shaibu Shargal muna sauraron ka. Menene a ranka?
To ni abin da ke raina shine kan dai magana nan dai nake sanjin jam'iyya da mutane ke wasu na kore. To ana hakika ni gaskiya ni a ra'ayi na shine cewa kamar shi dai su ni ko da Ladima sai tambuwar da sauran su da ake magana shine in dai mutane daga gaskiya in kishi kasa ne to ya kamata a ce sun ba da gudunmuwa ribu tsare kan da ke kasan nan. Saboda ba don kome ba kasan nan kowa ya san da aka karbe ta daga PDP irin commercial da aka tadda. To raka bari wa a ce mutane sun samu 100% yadda suke so.
To wace shawara gare ka? Wace shawara zaka ba su?
Yawwa.
Wace shawara zaka ba su? Muna sauraron ka, wace shawara zaka ba su kan hada kan jami'an ku kuma hada kan gaba domin ci gaba kasa?
Yawwa, shawara zan bada shine su shugabanni na jami'an APC yanzu zan na sukuna da mutane su zai maye korafin su idan korafin su abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai to a sasanta domin a ciyar da ƙasa gaba.
To Malam Shaibu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
To Shafila Shuguma, barka da yammaci.
Yawwa, barka da wake magana.
Salamu Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, fili gare ka.
To madalla Shafilu, gaskiya shi da takin ba mu mamaki duba da katin zaben mai girma shugaban kasa an taji aiki ta shirye-shirye da shi muna buga waya mu tambaye shi idan jam'iyyar nan an samu matsala ne zai faru suka ce za su tsaya a cikin ta kuma Allah da duk sai shirya mu kowane kalubale da zai taso ba su fita ba. Amma yau gashi mun yi mamaki wanda kada zan ce rage shi ne kaga barista ya kulle ratin nan shi ya rage wanda muke daura kafin zabe ya daure. To muna kiran shugaban kasa da babban murya ire-iren waɗannan masu kare muradin shi aka wace duba su ya san me zai musu da fatan za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi da kake kira ka bayar. Bari mu je Nasarawa. Wane ne akan layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Suna na Rufa'i Usman kakan Zaria daga nan jihar Nasarawa.
To Malam Rufa'i muna sauraron ka.
To gaskiya zan yi tsokaci a game da waɗanda suke.
To muna jinka. Kana tare da mu?
Eh, ina tare da ku.
Yawwa. Ya sunan malamin kuma daga ina? Daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katsina ma da yake a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna sauraron ka. Me zaka ce a yau?
To ra'ayina na yau mu ɗan karamar hukumar Danjuwa a jihar Bauchi muna kira mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnatinsa su taimake mu a kan su gina mana Federal College of Education a karamar hukumar Danjuwa a kafin madaki a jihar Bauchi. Wannan shi ne babban damuwarmu saboda ɗalibai da muke da su da yawa. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam tafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, da fatan waɗanda kai kira domin su sun ji ka, kuma da daga waya kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau, sai kuma gobe, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu, za mu sake bude muku layuka domin ku kira ku bayyana mara ayyukanku. Mun gode. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 5:09 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice. Gasar kakan Elizabeth na da sabon wuriyar Kamaru makonni 29 kenan, da kulak kulak din gasar guda 18 suke fafatawa tsakanin su, har zai kulak din kwatanta binnin garwace take da matsayi na farko a kan allon da maki 59, sai mai mata ta biyu ita ce kulak din UMS ta binnin lum da maki 47, ta uku kuma ita ce kulak din Bambutus da Buda da maki 45, sai waɗanda suke jallayi su ne na 16 ita ce kulab ɗin Colombe da maki 32, kulab ɗin Egri kuma take da matsayi na 17 da maki 30, sai ta 18 ita ce kulab ɗin Yaport da maki 23. Mun leƙa hukumar ƙwallon kafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru FINCAFOOT, anda manyan masu gudanar da harkokin ƙwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka dakatar da gasar Elite 1 da kuma Elite 2 na ƙasar. Ana gab da fadawa makonni 30 da cigaban gasar domin rashin isassun kuɗaɗe na cigaba, amma coach Umaru ya shaida mini irin rikicin da yake faruwa a hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar.
Abin da ya kawo matsala shine farkon owner, kasan shine ya fara zama wanda yake chairman, wanda shine zai gyara dushanin da yake wucewa na shanin zancen ball na federation. To da ya zo ya sanya wani contract wanda ba wa league da football, wanda suke tafiyar da wasan kwallon kafan Kamaru na league, zai ba su da miliyan 150. To ya ba da shawara, ina ga sauran abin da ya shaura ba yawa. To shi ne yanzu wannan hatu da ya zo, sai aka tambaye hatu ya ba wa liga kuɗi, sai har da yake shi ba zai ba da ko dala ba, saboda babu wani convention da ya nuna cewa federation za ta ba wa liga kuɗi. Shi ne shi kuma president din liga shi ne Mr. Kenenge, shi kuma shi yake so tun da yake haka ne ba zai gama championa ba, zai dakatar da championa. To shi ne jiya ya fito da wata labarai, ya ce to duk a dakatar da wasan da za a yi na Premier Division. To yanzu abin da ake ciki kenan.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta daina zama abin tsoro kamar yadda take a da. Ƙarfinta na ƙara raguwa, amma ana nesa da kawo ƙarshenta duk da rasa madogara da ta yi a ƙasashen Larabawa. Mayakanta sun bazu a faɗin duniya don yaƙi, musamman a ƙasashen Musulmai. Ƙungiyar ta ISIS ba ta yi iyaka da ƙasashen Iraki da Siriya ba, mu ma haka ba mu yi nesa ba, a cewar manzo na musamman na ƙungiyar da ke yunƙurin murƙushe ƙungiyar ISIS, Brett Magok, a lokacin da yake jawabi a wani taro. Wannan taron yana ƙara nuna yadda muka duƙufa wajen ganin mun kammala wannan aiki da muka fara a Iraki da Siriya, da kuma tabbatar da cewar ISIS ba ta ƙara tasiri a ko'ina ba, musamman a nahiyar Afirka. A ƙasar Siriya yanzu haka ISIS na riƙe da kashi biyu na yankin da suke riƙe da su a da. Kusan mutane miliyan 7,700 na rayuwa ƙarƙashin ƙungiyar ISIS, suna samun kimanin dalar Amurka biliyan 1 a duk shekara. Kana suna ƙara yaɗuwa da ba a biya, a cewar Mr. Magok. A ranar 1 ga watan Mayu, mayakan kasar Siriya sun fara wani aikin kawo ƙarshen ta'addanci. Suna ƙoƙarin ganin burbushin ISIS ba su da wata mafita. Yayin da muke ƙara kaimin farmaki a yankunan da suka rage. A kasar Iraki kuwa fada ya ƙare, amma ISIS tana ci gaba da zama barazana. Nan ma tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa na da muhimmanci. Ya zuwa yau kimanin mutane miliyan 4 waɗanda suka rasa muhallansu a Iraki suka koma gidajensu a yankunan da ƴan ta'addan ISIS ke rike da su a da. Duk da haka, tilas ne a ci gaba da gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya domin ganin sauran ƴan Iraki mutane miliyan 2 waɗanda har yanzu aka raba su da muhallansu sun koma gidajensu. A ƙarshe a Afirka, taron haɗin gwiwa na aiki da abokan ƙawance don ganin sun taimaka wajen daƙile duk wata hanya da ISIS za ta iya amfani da ita da sauran wasu ƙungiyoyin ta'addanci. Wannan yunƙurin na haɗin gwiwa zai ci gaba da aiki don ganin ba su samu nasara a nahiyar ba, da kuma toshe hanyoyi da suke bi ta ƙasashen Libya da Sudan da Maghreb. A ƙudurin aniyar ba ganin an samu nasara cikin ƙanƙanin lokaci ba, amma ganin an murƙushe ISIS baki ɗaya. Nasara mai ɗorewa ta wuce kawo ƙarshen ta'addanci da rusa daular ta'addanci a ƙasar Iraki da Siriya. Yana nufin a kawo ƙarshen bakar aƙidar ta'addanci da amfani da kafofin sadarwa ana yaɗa aƙidar, da shawo kan mayaka da ke sauran ƙasashen duniya, da daƙile hanyoyin samun kuɗinsu, da taimakon jami'an cikin gida, ‘yan sanda da sojoji, da yaƙi da su a cikin gida, a cewar manzo na musamman Mr. Magog. Muna alfahari da irin nasara da muka samu a Iraki da Siriya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Kasar China ta ce dole ce aka tilasta mata ɗaukar matakin mai da martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan da take shigowa da su cikin ƙasarta, bayan da ita Amurka ta fara ɗaukar irin wannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kuɗi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin a ɗora haraji kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800, kuma tun daga ƙarfe 12 na daren jiya agogon Amurka wannan matakin ya soma aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki 2 da ya kai a Koriya ta Arewa akan ƙoƙarin da Amurka ke yi na cusawa ƙasar ra'ayin ta watsar da shirinta na ƙera makaman nukiliya. Ziyarar tashi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leƙen asiri na Amurka ke bada rahoton cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tashi tsaye haikan wajen ƙara zafafa neman kayan aikin ƙera irin waɗannan makaman. Wani gwanin ninkaya na ƙasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaka ta ƙare mishi a cikin kogon nan da ake ƙoƙarin fito da matasa 12 ƴan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin sa dake can Thailand, a cewar wasu jami'an ƙasar. Wanda ya mutum mai suna Saman Funan, wanda sojan ruwa ne na Thailand, ya mutu ne a lokacin da yake ƙoƙarin jan bututun iskar oxygen da ake ƙoƙarin kaiwa ga matasan, amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar. A yau Juma'a, wata kotun yaƙi da cin hanci da rashawa da ke Pakistan ta yanke ma tsohon Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ɗaurin shekara 10 a tare da dalar Amurka miliyan 10.5.
To madalla a gaishe ki. To masu sauraro, dunin maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric, ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.